D'ailleurs, hier aussi. Voilà. On écoute, je me tire.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin ciki sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 7 ga watan Agusta shekara ta 2023. A bangaren rahotannin namu za ku ji cewa ƴan Najeriya mazauna yankunan da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar na ci gaba da zama rashin tabbas kan abin da ka iya biyo baya cikar wa'adin da kungiyar ECOWAS ta bayar ga gwamnatin mulkin soji da ƙasar Nijar da ta hambar da gwamnatin farar hula ƙasar. Haka zalika a yayin da aka yi hasashen yiwuwar kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta zartar da ƙudurinta na amfani da ƙarfin soji kan sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar bayan shuɗewar wa'adin da aka ba su. Ana ganin sun maida Muhammad Bazoum kan mukaminsa. Harkokin yau da kullum na gudana kamar yadda aka saba a birnin Yamai, babban birnin kasar ta Nijar. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da labarin wasanni. To amma da farko ga Sarfila Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin kasashen yammacin Afirka sun ce za su gana a ranar Alhamis domin tattaunawa kan rikicin Nijar bayan da shugabannin sojojin kasar suka bijirewa wa'adin dawo da hambararren shugaban kasar ko kuma su fuskanci yiwuwar shiga tsakani na soja. Kungiyar Raya Tattalin Kasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta gudanar da wani taro na musamman ranar Alhamis a Abuja, babban birnin Najeriya, kamar yadda kakakin Amos Lungu ya bayyana. Bayan da wa'adin ECOWAS ya cika ranar Lahadin da ta gabata ga sojojin Nijar su dawo da shugaban kasar Muhammad Bazoum, shugabannin sojojin da ke wurin sun ba da alkawarin kare kasar tare da rufe sararin samaniyar Jamhuriyar Nijar. A ɗaya ɓangaren kuma, a bayan juyin mulkin da aka yi Jamhuriyar Nijar ɗin da ya hamɓarar da shugaban Muhammad Bazoum, ‘yan jarida na fuskantar barazana ko hare-hare tare da katse musu hanyoyin yaɗa labarai daga wasu gidajen rediyon Faransa guda biyu. An yi wa 'yan jarida aƙalla na gidajen labarai guda hudu barazana ko kuma kai musu farmaki, wasu kuma sun ba da rahoton allalata kayan aikinsu, a cewar kungiyar masu sa ido kan kafafen labarai Reporters Without Borders ko RSF. A gefe guda kuma ranar 3 ga watan Agusta an toshe sigilolin rediyo na Faransa na ƙasa da ƙasa na Radio Faransa da France 24 a cikin Nijar. An yi juyin mulkin ne a daidai lokacin da aka nuna kyama ga Faransawa a ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka, inda 'yan kwanaki bayan masu zanga-zangar goyon bayan gwamnatin mulkin soja suka kai hari kan ofishin jakadancin Faransa da ke babban birnin Yamai. Hare-haren ƙasar Rasha a Kherson da Kharkiv ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla uku tare da jikkata wasu uku. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce hare-haren da sojin saman Rasha ke kai na raguwa cikin tasiri a sabuwar ƙididdigar yaƙi. Kasar Rasha ta kira taron zaman lafiya na Jidda kan Ukraine wani yunkuri ne da kasashen yammacin duniya ke yi na marawa ke baya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito. Hukumomin yankin sun ce an kashe wata mata 'yan kasar Ukraine a harin da Rasha ta kai a birnin Kherson da ke kudancin kasar. Gwamnan Kherson, Alexandra Prokudin, ya bayyana a shafinsa na Telegram cewa an fara kai harin ne da tsakar dare kuma an ɗauki tsawon sa'o'i da dama ana yi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Birnin Washington na Amurka bai taɓa zama wuri na abokantaka musamman ga shugaba Donald Trump ba, kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na ƙoƙarin soke zaben shugaban ƙasa na 2020, Trump ya yi gaggawan nuna rashin jin daɗinsa. Trump ya shaida manema labarai cewa ya yi matuƙar baƙin ciki da ganin ƙazanta da rugujewar gine-gine da kuma rusassun gine-gine a lokacin da yake wucewa ta cikin babban birnin ƙasar zuwa kotun tarayya. Masu kare birnin Washington na jin Trump koyaushe yana da tankiya da gundumar. Demokuraɗiyyar Washington baki ɗaya tana da kyau ga shugabannin Republican, amma ta kasance mai tsananin adawa da gwamnatin Trump. Tawagar Trump ta ce ba za a iya samun shari'a ta gaskiya a Washington ba. Daga ƙarshe, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi ranar Litinin cewa 'yan sandan Angola sun kashe masu fafutuka fiye da 10 tun daga watan Janairu, inda ta buƙaci gwamnati ta gaggauta bincikar rahotannin cin zarafin take haƙƙin bil'adama. Haka zalika ana zargin hukumomin tsaro na ƙasar da kame tare da tsare ɗaruruwan mutane ba bisa ƙa'ida ba, in ji ƙungiyar mai zaman kanta a cikin wata sanarwa. Hukumomin tabbatar da doka da oda Angola da suka haɗa da 'yan sanda da jami'an leƙen asiri suna da hannu wajen kashe mutane aƙalla 15 ba bisa ƙa'ida ba, in ji ƙungiyar Human Rights Watch. Masu fafutuka na siyasa da wasu sanannun mutane da masu shirya zanga-zangar su ne manyan wuraren da aka zarga ya take haƙƙin 'yancin ɗan adam, wanda Human Rights Watch sai Allah wadai da shi.
Sarfila Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yanzu kuma sai rahotanninmu da za mu faro su daga Najeriya, inda 'yan Najeriya mazauna yankunan da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar ke ci gaba da zaman rashin tabbas kan abin da ka iya biyo baya cikar wajen da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta bada ga gwamnatin mulkin sojin da ta hambar da gwamnatin farar hula ƙasar ta Nijar. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir, wanda ya zirci iyakar ƙasashen biyu da ke garin Ilila, ya kuma aiko mana da wannan rahoto.
Iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar sun kasance wurare da ko da yaushe ke cikin hada-hadar kasuwanci da cuɗaya tsakanin al'ummomi na ƙasashen biyu. Duk da kasancewar wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ta bayar ga jagororin gwamnatin soji da ke riƙe da iko a Nijar ya ƙare ranar Lahadi jama'a a bakin iyakar ƙasashen biyu a garin Ilela ta jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ci gaba da gudanar da lamuransu na yau da kullum, duk da yake suna cikin rashin tabbas kan abin da ka iya faruwa idan aka yi amfani da ƙarfin soji a ƙasar ta Nijar. A nan inda nake ina cikin garin Ilela kuma 'yan mitoci kaɗan ga zuwa bakin iyaka, kuma al'amuran kasuwanci na tarar da suna gudana yadda aka saba har na samu zantawa da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da na tara a wannan wurin. Mallam, ya sunanka?
Sunana Alhaji Aliyu Moroko, mai canji Ilela. Ito, gaskiya dole hankalin kowa ya tashi, saboda abubuwa ne kake ganin in sun faru tunda kai kana makwabci abubuwan za su iya shafarka. To gaskiya duk lokacin hankalin mutane ya tashi, amma yanzu da wa'adin ya kare aka ga babu wani abun matakin da aka dauka sai kuma kowa ya dawo cikin hayyacinsa.
Alhaji Abdullahi Murdiya Ilela. Yan maganar da aka cewa gaskiya na wani fada ko ana son ayyaban nan babu shi Ilela, amma dai kana matsayin dan Ilela idan ka shiga Nijar irin kwanni to zaka tarar da sai dan Nijar ya ga kane ka dan Najeriya ka shiga sai shahara zagin shugaban kasa da mutanen Najeriya da wa da kowa dai da ka ce open za su taso ba haka shi.
Amma akwai wani wanda ka gani wannan abin ya same shi ko kuma dai kai ma labari ne ka samu?
To lalle na ji labari, amma ni kaina na zo kwannin nan ni eske wannan din wa ina tsaye, amma dai ban ce musu komai ba, suka daura zazzagi.
Har wayo na zanta da wasu shugabannin al'umma a yankin na Ilela.
Sunana Muktar Tuku Abrahaman Ciroma Ilela. Duk abun da muka saba yi muna yi, mu dai anan zaman mu lafiya lau muke zaune ba wata matsala. Kuma dai mun matsala da kil dan ruhe bodan shi dai wata ɗan matsala da za a ce akwai, saboda ko je da kasuwan bata irin cika ta saba cika ba saboda an kulle boda.
Bakin iyakar kasashen biyu ya kasance rufe, sai dai rufe iyakar bai hana shiga da ficen mutane ba daga kasashen biyu ta amfani da hanyoyin ƙasa da ke cikin dazuka.
Ya sunanka?
Zayan daga Kwanni.
To na gane ka a cikin Ilela kuma an ce an ruhe boda, ya kai ka shigo?
A daji muka kewayewa, muna kewayewa daji na, amma ba a bi cikin boda.
To me kuka zuwa yi a nan Ilela din?
To muna zuwa na sayayya, na kawo goyo na kawo aukada na, na kawo goyo na za ta sai kwai sai mu koma.
Kasancewar yankin bakin iyakar Najeriya da Nijar akwai jami'an tsaro masu yawa kunan da ke aiki a yankin, sai dai daga baya an shaidi shigowar ƙarin wasu sojoji a garin na Ilela tun kafin a yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Sai dai Abubakar Jarman Ilela ya ce dama an tura su ne Ilela saboda matsalar rashin tsaro da ta haddabi yankin.
Dama waɗannan sojojin akwai su kuma da wasu waɗanda mai girma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto waɗanda ya turo muna a wannan karamar hukumar mulki ta Ilela domin su tsaya don kare al'ummar karamar hukumar mulki Ilela akan matsalar bandis da ta dame mu.
A halin yanzu dai al'amura na gudana ba wani sauyi a garin Ilela da ke jihar Sokoto, garin da ya iyaka da jamhuriyar Nijar. Duk da halin da ake ciki na takaddama da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar, kuma bayanan da na samu daga garin Kamba da ke kan iyakar Nijar da Najeriya a jihar Kebbi duka labarin ɗaya ne. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma sai rahoton mu na gaba wanda zai kai mu jamhuriyar Niger. Daidai lokacin da 'yan kasar ke hasashen yiwuwar kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta zartar da kudiranta na amfani da karfin soji akan sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula bayan cikar wa'adin da kungiyar karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Tinubu ta basu. Na ganin samai da Muhammad Bazoum bisa kujera, harkokin yau da kullun na gudana a birnin Yamai ba tare da wata fargaba ba. To ko wace irin fasara za a yi wa matsayin na ECOWAS ko sai da yawo? Tambari kenan da wakilin sashen Hassan na murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya yi wa Abdulrahman Alkasim mai sharhi akan al'umuran yau da kullum.
Ina ga babbar fasara ita ce na ɗaya dai latizawa da aka samu daga cikin arewacin Najeriya da sarakuna da 'yan kasuwa da sauransu da kuma nan cikin ƙasa suka mutane sun yi umarni da influence da suke da na su ganin tasirin da suke da wannan abubuwa ya kasance bai abu ba saboda tsinkayen da ake abinda yake iya hasadawa abinda yake iya biyo baya na tashin hankali ko na damuwa. Don ka ina ga wannan abun ya taimaka kuma daga wasu kasashe musamman kasar Algeria da ta ce ba ta yarda ba a magance harkan nan ta hanyar soji, ya kamata a magance ta hanyar siyasa kuma babu wani abin da za a yi na hanyar siyasa a Niger wanda ba ta ciki. Ina ga wannan abubuwan sun taimaka.
To amma ya zai iya kwatanta matsayin nan na ECOWAS a yau? Cin tuwon fashi ne ko kuwa ta janye kudurinta na kai farmaki ko kuma amfani da karfin soja?
Ni ga nake duka maganganun guda uku suna nan. Abin da ya kamata a sani, ECOWAS ya kamata ta saboda ta cetar da huskarta da darajarta da kimarta da take daga kasashen, ya kamata ta kai wani mataki kuma wanda ya kasance matakin ita ce za ta hiddo shi da kanshi, koda magana na diplomasiya ce, koda magana ta siyasa, kuma koda wace magana ce. Amma kai ya kasance ita ECOWAS ya kasance agenda an azo mata shine daga waje ko daga wasu kungiyoyi ko da wasu kasashe a ce to yanzu tunda kaza ta faru ayi kaza, tunda kusan game da ake cewa ba a yin ayi barin gari a kwashe shi lahiya a ce ba a baro wani abu ba, dole sai an baro wani abu.
To amma su sojojin ne kake gani babu wata kofa da za su bude ta bada damar sulhu a maimakon jan daga?
Inda babu magana wani sulhu ko kuma a ce ana neman soji su jawo da baya ko dawo da demokradiyya ko kaza ko kaza, ai maganan ma sasantawa da duk wata barazana babu ita. Ai abinda ake son a cimma wani hali ne ake son a cimma irin haka, duk da ke mun san ƙasa ga irin da take da tarihi na irin wannan abubuwan ba a taba zawa yawwa gagabar da aka zo ba a sha baya. Maganar da ake yanzu duk ta santa da za a shiga idan ba a hankali ba ya ne za a gaugauta mulki da farar hula ta hanyar sabbin zaɓuɓɓuka da sauransu, ƙarshenta bisan shine yanzu matakin da za a kaiwa na gaba.
To amma talaka kuma na ƙorafi na kuka akan cewa suna cikin ukuba
bayan da za a yi mahalin da muke ciki a ce ba a magance matsalar ta siyasa ba, amincewa ko rashin amincewa da sabbin hukumomin nan, sakin tsohon shugaban ƙasa da wasu abubuwa a ce ba a magance ga matsalar ba, a ta yi neman magance wasu matsaloli wanda su wa'ancan matsalolin consequence ne na ita wanga halin da aka shiga.
An gaida Sulaiman Muni Barma, masu saro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kungiyar kwadago a Najeriya ta kalubalanci gwamnatin tarayya kan ta bayyana wa 'yan kasar karara abinda take shirin yi da kudaden da ta cire na tallafin man fetur da sanya matakan da za su kawo sauƙin rayuwa wa talakan Najeriya. A wani tattaki na gama gari da kungiyoyin kwadago a Najeriya suka yi a jiya Laraba, sun bayyana cewa talakan Najeriya na shan ukuba, don haka suke bukatar gwamnati ta martaba yarjejeniyoyin da suka yi don samar da sauƙin rayuwa ma 'yan ƙasa. Mr. Eugene Manji, shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau, ya ce cire tallafin man fetur ba tare da gwamnati ta tanadi matakan rage zafi wa 'yan ƙasa ba ya janyo wa jama'a matsaloli da dama.
Talakoki suna shan wahala sanani domin an kara kudin mai. To an kara kudin mai yakan je ya shafe komi, ije kasuwa ne wanda ya saya kaya kauye ya kawo zai sake biya kuma shi zai mai da kudin shi ya ci riban shi. to talaka ne mai je dauka kudin ne zai siya. A yanda muke ciki yanzu a watan tara ni an sare goma makaranta iyaye daddayan ne su su biya kudin makaranta.
Kaman me yanzu me kuke bukata ita gwamnati sai?
Muna son da gwamnati ta bada zarfi su zauna tare da ma'aikatan yaban shugabannin gwadugo da na kuma na gwamnatin suka sa. Amma su sun je gaba sun fara cire kudi ko su neman biliyon 500 neman talakoki na cikin kasar Najeriya. A yayin da yanda su nemo su musayin da su nemo wadannan mutanen ba. Amma nufin su dinga ba su 8,000 a kowane wata a wata 6. 8,000 zai ma mutum me. Kudin motar talaka nan zai ruka zuwa nan ba abinci ba zai biya maka bukata ba. Dokar wannan kudin jin wani abu. To wannan ba su zai fi su kawo shaurarin da zai kawo mana. Wasu ba su rufa sai sun yi sun fara gwamnatin fara. Yanzu sun manta da wadannan kwamitin da aka sa din kenan.
Shi ma shugaban kungiyar kwadago na masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu wanda aka fi sani da TUC reshen jihar Plateau Kenneth Sharma yace sun lura ana kashin dankali ne a harkokin gudanarwa a Najeriya inda masu mulki ke rayuwar walwala yayin da talaka ke cin kwakwa.
Ba muna neman wani abin da ya fi abin da za a iya yi ba. Muna so su nuna mana gaskiyansu. Kuma nuna mana cewa abubuwan nan da suke magana zai iya faruwa.
Amma ba ka ganin kamar wannan matakin da kuka dauka na cewa kila idan ba yi abinda ake bukata ba za ku shiga yajin aiki ba ka ganin kamar zai shafi talaka fiye da abinda ake gani yanzu?
To talaka ma riga ka sa talaka wani talaka yanzu safe da dare kowa yana neman me zai ci me zai sha ko kana da moto ko baka da moto wannan farashin petrol yana damun kowa da kowa. Ba mun ce su canza maganan ko taken su akan wannan ba amma me za a yi da kudin damuwa mu kenan mun ba su abinda ya kamata yi da wannan kudin amma me suka yi a zo ma zo na zallan meeting ma da za a yi sun ki su zo meeting da ba don mun ce za mu je wannan protest ko rally ba sun ki su kira mu don Allah gwamnati su san cewa wannan abun ya shafe kowa da kowa su farashin petrol ya wannan amma za ki gansu sarin za su kai da motoci fiye da 50 suna samun mai su aina ne in ka ce ma talaka yi hakuri kai ma ka yi hakuri kar zallan talaka ne ya zama cewa shine yana hakuri kai baka da hakuri duniyar da muke kenan kuma bai kamata ba.
Rabiu Muhammad da ke sana'ar tuka keke na Pep a Jos yace yana goyon bayan kungiyar kwadagon saboda irin wahalar da mutane ke ciki.
To ga tsadar rayuwa abinci komai yayi tsada kuma ba kudi ya kamata a ce gwamnati ta duba ma'aikata a kara musu salarin su ko mu ma yan keke da mu ci abinci in Allah ya yarda.
Kama unguwar ku ya kaga mutane ke yanayin rayuwa?
Gaskiya ana shan wahala sosai saboda inda da ake cin abinci ma yanzu gagara yake ko a gidanmu ma gashi nan ni dai keke na fe nake tuka haka yana fito ne na dan yi fafutuka a samu abin da za a ci a gida amma yanzu duk abin yana wahala ne.
Ita ma malama Christiana Samson tace sha'anin harkokin kasuwanci yayi sanyi saboda rashin kudi a hannun jama'a.
Kasuwa gaskiya ba ciniki don maganan mai customers suna complaining a cikin kai ba kudi ba yanda za su yi transport ma ya gama ba su samu transport shiga kasuwa.
Da me kike saidawa?
Na saida atarugu, tomatoes, su cabbage, su alaiho, dukan nasara amma kasuwan baya tafiya don ba kudi.
Kenan za a ce kudaden su ya haura su ma a kasuwa?
Kudade ya haura don kudin mai. Kudade ya haura don kudin mai zan sun zo kayan ya kamata a saida shi a kaza za a ce to ba kudin mai. Sai ana kara kudi suna topping don su samu su cire kudin transport nasu a ciki.
To amma yaya rayuwa yake musamman da iyali a gida?
Rayuwa akwai wahala fa. Don abinci samu abinci ma ya zama wahala. Yara ma su samu abinci ya zama wahala. In ka samu da rana da kirka samu na yamma. So komai ya zama mamu da wahala.
Batun kudin makarantar yara fa da sauransu.
Ba magana ma, ga school fees an kira mu sun mama wai za kara school fees. Wanda ma ba mu karasa biya ba, ni ma tun na last time ma ana kan bina. So kinga abun kuma ba za mu iya ba. Su sun ce wai su in ba mu biya ba su ma yaran su ba za su iya su fodarin ba, ba za su iya ci abinci ba. So da mu ne su ma suna takama. To in ba mu kawo ba wai zai ba su. So komai ya kara kai.
Kina gan me gwamnati ya kamata ta yi? Ta kaman me ya kamata ta yi domin ta kawo wannan sauki?
Ya kamata ya tallafa mamu da maganan mai. Don in mai ya soka komai zai soka. In kuma mai bai soka ba abin da za mu samu da sauki. amma mai ya soka dole talafin nan sai abin nan sai mu samu da sauki.
Ga Malam Awwal Isa Yakubu kuwa sha'anin noma yana nema ya gagare su saboda hauhawar kudin taki da sauransu.
Yawa alhamdulillah muna noma kadan kadan amma noman ma yanzu ya koma ya zama sai masu karfi saboda in dai wai kai kana da gona baka da karfin da zaka yi to noman ya zama wahala ne a gare ka saboda yanzu taki ya zama wahala masu aiki sun zama wahala har in wanda yake da karfin zai kai tractor yanzu bari ga miki akwai mutanen da sanan tractor ma yake musu aiki a gona amma sun zuba kudin kuma a area gurin ma ruwan saman bai wadata yanda gonan za su ci amfanin shi ba saboda har yanzu wani ma yana cewa bari jege waya ba dan ya jege waya ya gani dai fadi ne a wurin.
To ya ake kula da iyali?
Wato alhamdulillah iyali kawai ana manage ne idan mai makon da kana cin irin 2000 to zai kamata bai wuce ka ci 800 ka kura ba kai akwai wallahi da tijin da ma yana ba ma yaran ne kawai shi da matan shi su akura ba su ci don wai ajiye ma akwai tsofon da an ce yana kan tafiya ya fadi an daga shi da gashi asibiti yana magana to shi da gashi asibitin ma kudin da za ka kashe a bashi ba ma yaran abinci kawai ya ba ma yaran abinci ma ya hakura kawai sau nawa an yi su sun fi abin da suka fi kuma ba wai a cikin gari nan ba har a ƙauyukan haka ne ko ina da ka sanya ka yanzu mudin masara abin da ana sayen shi saban shi 800 garin shi 900
taya kake ganin kaman hukumomi za su shigo da mai a sasanta wannan
to alhamdulillah gaskiya muna kiran hukumomi ga halin da ake ciki in har za su iya su duba talaka don saboda me in suna duba manya to abubuwan bari ba ko da ke manyan ma suna kan kokawa amma talakokin fa wahalan da suke ci ya isa dan wasu wallahi suna iya rasa rayuwar sai dai ka ji anan ka ji anan ka ji anan haka ne to yanzu mutun yazo yana sanda wani abu ne haka inda na kayan abinci da kike ga an kewaye an rufe ana ta auna yanzu garin alabo kike ce yan alabo ke ga inda ake aunan garin alabo da shine koma baya ba a kula shi amma yanzu kike ce ga ana sayan garin alabo kike ce wani kaso wani abu ne ake daban
to amma iya sanin ka iya fahimtan ka menene ita gwamnati ya kamata ta yi takamamme wanda za ta kawo sauki ma talaka
to gaskiya alhamdulillah abin da muke so gwamnati ta yi takamamme tunda an ce tana da rumbun tara abinci yawa to rumbunan tara abincin nan su taimaka su daure su bi hanyoyin da zai dace wanda zai shiga hannun talaka ya samu ko da bai da kuɗi din in dai da sauki dai iya samun dan kuɗin da zai saya ya manage to shine saukin da zai shiga ya dage mana amma in suka bude suka bi hanyoyin da zai koma hannun masu kuɗi kuma da a sake karba ne a manne shi wahalan bai zo kan saukin bai zo kan talaka ba wahalan ya sake dawo ya sake danewa kenan.
A jihar Plateau dai tattakin ya gudana ne cikin lumana tare da la'akarin kwarye-kwaryen zaman lafiya da aka samu don karba ta gari su yi amfani da zarafin zanga-zangar su haddasa hargitsi da zai maido da hannun agogo baya. A halin da ake ciki dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugabannin kungiyoyin kwadugon na kasa inda ya yi alkawarin gaggauta tsarin tattaunawa da su da zummar duba kan shawarwarin da suka bayar. Shugaban kasan ya kuma ba da tabbacin cewa matatar man fetur ta Fatakwal za ta fara tace mai nan da watan Disamban bana. Shugaba Tinubu ya kuma ce zai tabbatar da ganin an cimma yarjejeniya kan sabon tsarin albashi da za a rika biyan ma'aikata a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Masu fashin baki kan lamuran wasanni a fadin duniya na ci gaba da jinjina da yaba wa kungiyar kwallon kafar mata ta Najeriya ta Super Falcons kan namijin kokari da jajircewar da suka nuna a wasan zagayen 16 na gasar kwallon kafar mata ta cin kofin duniya da suka fafata da kasar Ingila duk da cewa dai an fitar da su daga gasar. Da safiyar yau Litinin ne aka yi karon battar karfen tsakanin zakarun na nahiyar Afirka da zakarun nahiyar Turai wato Ingila, inda Ingila din da ta zo da niyyar laƙume Najeriya kamar yadda ta laƙume China, wankin hula ya nemi ya kai ta dare. Wasan nasu dai ya karkare ne da kunnen doki, ba wanda ya zura kwallo har ya zuwa bayan ƙarin lokacin wasan, wanda hakan ya sa aka buga penalty inda Ingila din ta yi galaba da ci 4-2. To sai dai a ta bakin dan jarida mai fashin baki kan lamuran wasanni Umar Faruk Bukuyum, 'yan Najeriya na cike da alfahari da kwazon 'yan matan na Najeriyar.
Ingila dama tana ɗaya daga cikin kasashen da ake tunanin za su yi cin wannan kofin da Faransa da kuma Japan. Saboda haka a yadda aka buga wasan yau, an buga wasa har minti 120, aka zo aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida, wato penalty, wanda dama wannan kowa ya san sai mai rabo shi sa a ci ko a kwallon maza. Yaran sun taka rawar gani, yaran sun burge, kuma yaran ainihin sun yi iyawayensu, sun yi kokari. Kuma su kansu Ingila, ai duk wanda zai tunanin Ingila sun yi musu kallon hadarin kaji, ma'ana suna tunanin cewa za su samu bagas, za su sami Super Falcon da sauki, to sun yi kuskure, domin kuwa an ga yadda suka yi kokari. Duk da yake akwai rashin sa'a bangaren Super Falcon din, tunda an gaske cewa akwai rayar wasan Ingila da aka ba jan katin, ma'ana katin kura, aka dawo 10-11, wanda ya kamata inda da sa'a tun a minti 95 din ya kamata a ce Najeriya ta zura kwallo koda guda ɗaya ne.
A ɗaya bangaren kuma, shahararren ƴar wasan Ingila Lauren James ba za ta ƙara bugawa ƙasar ta Ingila wasa ba har a ƙarasa gasar ta cin kofin duniya ta bana, sakamakon jan katin kura da aka bata a wasan matakin 16 na gasar da suka fafata da Najeriya da safiyar yau Litinin. A minti na 70 na wasan ne James ta taka bayan 'yan Najeriya Michelle Alozi, bayan da suka yi wata karfiya suka faɗi ƙasa, inda nan take alƙalin wasar ta nuna mata katin gargaɗi. To sai dai kuma bayan nazarin hoton bidiyo, alƙalin wasar ta soke katin gargaɗin zuwa jan katin kura, wanda hakan na nufin James ba za ta buga wasanni uku ba bisa dokar hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, wato FIFA. Dokar ta yi tanadin dakatarwa na tsawon aƙalla wasanni uku ga duk wani ɗan wasa da ya ƙoƙarin cutar da wani ta hanyar dunguri, duka, harbi, kutufi, cizo ko kuma tufa masa yawu da gangan. A matakin da Ingila din take kuma, wasanni biyu ne suka rage mata har ya zuwa ƙarshen gasar ta bana, wanda hakan na nufin za ta rasa shahararriyar 'yar wasar da yanzu haka take kan gaba a yawan zurawa Ingila din ƙwallaye a gasar ta bana. A halin da ake ci kuma, yanzu kallo ya koma kan ƙasar Morocco, yayin da aka yi wajen da dukkan sauran ƙasashe uku da ke wakiltar nahiyar Afirka daga gasar ta cin kofin duniya, wato Zambia da Afirka ta Kudu da kuma Najeriya a yau. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Washington DC.
A gaida na san inna da labarin wasanni, wanda kuma da haka muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugabannin kasashen yammacin Afirka sun ce za su gana a ranar Alhamis domin tattaunawa kan rikicin Nijar, bayan da shugabannin sojojin ƙasar suka bijirewa wa'adin dawo da hanbararren shugaban ƙasar ko kuma su fuskanci yiwuwar shiga tsakani na soja. Kungiyar Raya Tattalin Kasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta gudanar da wani taro na musamman ranar Alhamis a Abuja, babban birnin Najeriya, kamar yadda kakakin Imus Lungu ya bayyana. Bayan da wa'adin ECOWAS ya cika ranar Lahadin da ta gabata ga sojojin Nijar su dawo da shugaban ƙasar Mohamed Bazoum, shugabannin sojojin da ke wurin sun ba da alƙawarin kare ƙasar tare da rufe sararin samaniyar jamhuriyar Nijar. A ɗaya ɓangaren kuma, a bayan juyin mulkin da aka yi jamhuriyar Nijar ɗin da ya hanɓarar da shugaban Mohamed Bazoum, 'yan jarida na fuskantar barazana ko hare-hare tare da katse musu hanyoyin yaɗa labarai daga wasu gidajen rediyon Faransa guda biyu. An yi wa 'yan jarida aƙalla na gidajen labarai guda hudu barazana ko kuma kai musu farmaki, wasu kuma sun ba da rahoton allalata kayan aikinsu, a cewar ƙungiyar masu sa ido kan kafafen labarai Reporters Without Borders ko RSF. A gefe guda kuma, ranar 3 ga watan Agusta an toshe sigilolin rediyo na Faransa na ƙasa da ƙasa na Rediyo Faransa da France 24 a cikin Nijar. An yi juyin mulkin ne a daidai lokacin da aka nuna kyama ga Faransawa a ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka, inda 'yan kwanaki bayan masu zanga-zangar goyon bayan gwamnatin mulkin soja suka kai hari kan ofishin jakadancin Faransa da ke babban birnin Yamai. Birnin Washington na Amurka bai taɓa zama wuri na abokantaka musamman ga shugaba Donald Trump ba, kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na ƙoƙarin soke zaben shugaban ƙasa na 2020, Trump ya yi gaggawan nuna rashin jin daɗinsa. Trump ya shaida manema labarai cewa ya yi matuƙar baƙin ciki da ganin ƙazanta da rugujewar gine-gine da kuma rusassun gine-gine a lokacin da yake wucewa ta cikin babban birnin ƙasar zuwa kotun tarayya.
Thomas Saro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sharfi Lahashin Gumal da ya karanto labarin duniya, da Julie Lawrence Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawa Sharif, ke muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya. Sai da safen ku.